tuna yanda ka sami kudin ka ka jawo ya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau
kudi ka kashe su ta hanya mai
kyau wanda sai kai gumi ka sami abin ka she ko kashe shi ta hanya mai kyau
kudi ka kashe su ta hanya mai kyau
a kashe su ta hanya mai kyau
kudi ka kashe su ta hanya mai kyau
malan din cinikin da kake towe ya shi da
da rashin tayi akan bar arha ko shakka babu. Masu sauraron mu barka da warhaka. Salu Garba ne daga Washington DC ke gabatar muku da shirin. Yau shirin zai tattauna ne akan abin da yanzu ake kira yaki akan cinikayya tsakanin manyan kasashe biyu, wato China da Amurka, da tasirin da yakin ka iya yi a kasashe masu tasowa. Masana za su tattauna akan wannan takaddamar su fahimtar da mu, musamman 'yan kasuwanmu da ke kasuwanci da kasashen. Ga wakilin murar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, da tattaunawar.
Masarari, assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da za mu kawo muku wannan tattaunawa da masana da kuma masu ruwa da tsaki akan wato wani batu da ya bujiro tsakanin manyan kasashen duniya ta fuskar cinikayya, wato kasashen Amurka da China. A 'yan kwanakin nan wasu abubuwa suna tasowa musamman dangane da manufofin kasashen biyu ta fuskar hulɗar kasuwanci da cinikayya, inda kididdiga dai a baya ta nuna cewa harkokin al'amura na cinikayya da ita Amurka take yi da China, wato daga China din zuwa Amurka ya kai kimanin dalar Amurka wato biliyan 500 a kowace shekara, yayin da ita kuma China take yin wannan makamanciyar hulɗar da Amurka a kan kudaden da basu gaza dala biliyan 130 ba. Wannan ya nuna kenan wato da tazara mai yawa ita Amurkan ta madogara kenan, za ka iya cewa ka kyokam da ita China ta fuskoki daban-daban, musamman ta fuskar shigowa da kayayyakin ketare. A kan wannan muke so mu tattauna mu ga cewa tunda wannan takaddama ta taso, waye zai fi wani shan wahala? Kuma kididdigar har ila yau ta nuna cewa Nigeria ta dogara da ita kasar China, wato da abin da take shigowa da shi, da kuma aikace-aikace da kamfanonin China ke yi a Nigeria, shine abin da ake cewa goods and services, ya kai misalin kimanin kashi 70 cikin 100 na wannan hulɗata, wato alaka. Don haka za ka iya cewa baya ga ita Nigeria tana hulɗa da China da wannan al'amari mai zurfi, hakan Nigeria kuma tana hulɗa da Amurka. Don haka za ka iya cewa ta hannun dama da hannun hagu Nigeria watakila tana da ruwa da tsaki ga abin da yake nema ya auku ko ke afkuwa tsakanin waɗancan ƙasashe guda biyu. Don haka za mu tattauna da waɗannan masana domin ganin cewa wai wannan abin da yake wannan takaddama tsakanin ƙasashen biyu alfani za ta zama ga sha'anin tattalin arzikin Nigeria, ko kuma a'a akwai wani sarki dangane da wannan batu. Don haka ne ma muka gayyato Alhaji Suleiman Bello, tsohon mataimakin shugabana ɗaya a cibiyar kasuwanci, masana'antu da ayyukan noma ta jihar Kano, kuma jami'i a wannan wato cibiya a matakin tarayya ta Najeriya a yanzu haka, domin wato masani ne a wannan fuska, kuma yana cinikayya da kasashe daban-daban, kuma ɗan kasuwa ne tammi. Haka kuma mun gayyato Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki wanda ba bako bane a wannan fili. Alhaji Suleiman, barka da warhaka.
Assalamu alaikum.
Dr. Lawan Habib, barka da kasancewa a zaure.
Assalamu alaikum.
To za mu fara da Dr. wai wannan takaddama yi mana shimfiɗa man dangane da ina ta samu asali, sannan ina ta sa gaba.
Wato shi tattalin arziki ya haɗu da siyasa wanda ake kira political economy, siyasa ta tattalin arzikin ƙasashe. Kowace ƙasa burinta ta zama cewa ta dogara da kanta da amfanuwa daga muhimman kayayyaki waɗanda ba za ta iya dogara da kanta ba ta same su a cikin sauƙi, domin ta agazawa al'ummarta da zamantakewarta. a wannan yasa kowace kasa tana kokawar ta ga suwa ne ne abokan cinikayyarta kuma me za ta yi kuma da za ta dogara da su kuma ta yasu kuma za su dogara kuma dogarin da zamana sun fi dogaro da ita fiye da yadda ita take dogaro da su bambancin kasashen da suka ci gaba masu masana'antu da marasa masana'antu shine su masu masana'antu suna kokarin su zamana cewa dogaran su da kasashe masu tasowa kalilan ne su kuma waɗancan su dogara da su kacoka to anan wato manya ne guda biyu shi zamana cewa ana yakin tattalin arziki wanda shi kuma makamin sa siyasar tattalin arziki ne hakika China ta dago da yawan mutane da yawan al'umma da fasaha ta yadda ita take amfani da wannan damar wajen shigar da bukatun mutanen duniya da sai musu da kaya manhajarta ita ce ta sana'antar da kayan da mutanen duniya suke bukata ba wai wanda ita take bukata ta sayar ba America kuma daga bangare ita ma ta girma tana sana'antar da kayayyakin da duniya take bukata abinda ya taimaki China shine ta yi iya kokarinta ta tsaye da darajar kudinta yadda kasashe masu tasowa za su iya samun damar siyan kayayyakinta kuma ta shiga cikin siyasar duniya yadda ta shigo cikin kasashe waɗanda ba sa iya sana'antar da kaya suke siya manyan kasashen duniya du sun samu abin da ake kira market saturation don kowa ya kai gaci kowa yana iya sana'antar da abin da kowa zai iya sana'antarwa suna saboda haka kawai kowa zai duba ga menene ita sauki ne abin da ake kira comparative advantage to a rigimar su du akan kasashe masu tasowa ne dan anan kasuwar take to saboda haka
idan
ka duba Najeriya wanda a cikin kasashe masu tasowa tana ɗaya daga cikin kasashen da ba sa sana'antar da kayayyaki kuma suke da yawan mutane kuma yawan mutane shine kasuwa ita China wato kayayyakin ta sun fi sauki saboda yadda ta yi abin nan ta tsaye da darajar kudinta yadda kasashe masu tasowa za su iya siyan kayayyaki kuma ta samu shiga siyasar duniya ta shigo cikin musamman Afirka wanda kusan headquarter tarayya ta Afirka ma tana da hannu China a gidanta da taimakawa waɗansu kasashen da ba su da kuɗi amma suna da wato kamar ma'adanai suka yi bani gishiri in ba ka manda da China su samu buƙatunsu na kayayyaki ita kuma ta samu ita ta ta biyan bukata America daga ɗaya ɓangaren babban matsalar ta shine kuɗinta saboda ita ce kusan shugaba a duniya cikin kasashen da suka ci gaba saboda haka kuɗinta yayi daraja yayi kwari yadda kayanta ba koyaushe suke iya shiga ba to saboda haka sai ya zama cewa China tana iya sana'antar da kaya su zama da sauki a cikin America sai ya zama na ƴan America sun fi son su yi kayan da China ta yi saboda China za ta yi kaya irin wadda kasar take so da irin kwarin su
nagartarsu
irin wadda ake so za ta yi ta shigo da su shi yasa za ka ga akwai jibin cinikayya a tsakaninsu wanda wannan sama da kayan biliyan 500 wanda China take shigowa da shi America kuma Amerikawa suke siya wanda ita kuma America saboda kudinta darajarsa ta yi kwari kayan da take iya fita da su su ɗan China siya da ya wuce na dala biliyan 130 ba a shekara wannan ya sa ita tattalin arzikin America yana daɗa faɗaɗa amma yana shiga matsala ta yadda akwai marasa aikin yi saboda aikin yi ya dogara da yadda masana'antu suka faɗaɗa suke sana'antar da kaya kuma suke nasarar sai da su a kasashe na duniya daban-daban to daga sanda ita America take yin kayan da ba sa shiga cikin China kuma ba sa shiga cikin kasashe na Afirka sosai saboda tsadarsa don darajar dala sai ya zama cewa rashin aikin yi da rage sana'antar da kaya a America wanda yake taba 'yan America Donald Trump ɗaya daga cikin alkawarin da aka ɗauke shi shine ya toshe wannan gibin na mamayar China da ta yi wa tattalin arzikin America to idan ya bari China ta ci gaba China tana kawo kaya masu sauki cikin America ita kuma ba ta siya wannan sai ike taba zamantakewar su da tattalin arzikin su gaba daya to wannan shine ya kawo rigimar ta yadda yaya zai yi ya zuba haraji da yawa a kayan China su ma ya zama cewa darajar su ko kuma farashin su ya karu tunda su ba su sai nasa ba su kuma suna da nasu shirin kuma akan kan nasa to idan kowace ta ƙara kowace kudin fito zai zama na cewa farashin kowace zai dade tashi a yanzu America a cikin kasuwannin America saboda mafi yawan kamfanonin su suna amfani shigo da kaya daga China waɗansu kamfanonin nasu ma a China suka yi sana'antar da kayan a can su shigo shi cikin America saboda haka sun fara samun girgiza wannan girgiza ta kulgima wato yakin tattalin arziki na waɗannan ƙasashe guda biyu yana da zai iya taba zai iya taimako ko ilahantar da ba wai kawai America ba amma sauran ƙasashen duniya da suke cinikayya da waɗannan ƙasashe
Jama'a zamu dakata a nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba. A madadin Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habibu Yahaya da wakilin murar Amurka dake Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Solomon Abu da Tobahiro Derene da suka shirya mana sauti. Ni Salu Garba ke maku fatan alheri. Ku huta lafiya.
Kudi a kashe su da hanya mai kyau.
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 Amma ba bisa shashan ci ba. Kana ba bisa sakar ci ba. Kudi a kashe su da hanya mai kyau.
Kudi a kashe su da hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kudinka. Ka ja wuya ka sami kudinka. To je ka kashe su da hanya.
Kashe su da hanya mai kyau.
Kudi a kashe su da hanya